sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Aliyar Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar binni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A karon farko kasar Pakistan ta bude hanyar jigilar kayayyakin wanda za a shiga da su Afghanistan da bata da teku domin taimakawa gwamnatin Taliban mai mulkin kasar da yake daidaita da magance matsalolin tattalin arzikinta. Yanzu an bude filin saukan jiragen sama na Islamabad ga manyan kayayyakin kasuwanci na Afghanistan, inji Muhammad Sadiq, wakilin Pakistan na musamman a Afghanistan a wani sakon Twitter a jiya Asabar. Sadiq ya ce wani jirgin dakon kaya ya zo da kayayyakin masana'antu a Islamabad a ranar Juma'a. Kana motocin dakon kaya suna kwashe kayan suna bi kasa da su suna tsallake iyakar Tokam da ke arewa maso yammacin Afghanistan zuwa birnin Kabul. Ina ta yamma aikatan kwastar na Pakistan murna na nasarar shirya kwasan kayayyakin da jiragen saman kasa da kasa suka shiga da su a Pakistan. Hakan na tabbatar da himma da Pakistan ta bayar wurin shirin tattalin arziki. A jiya Asabar a harabar majalisar dokokin Amurka ta Capitol, shugaban Amurka Joe Biden ya jinjina wa jama'an tsaro da suka butu a fagen daga da kuma karrama waɗanda suka fafata a rikicin ranar 6 ga watan Janairu a wannan wurin da hakan ya faru. Yana ayyana cewa saboda ku ne demokradiyyarmu ta kukuta. Biden ya yi jawabi ne a wurin addu'a shekara-shekara na cikin shekaru 40 na karrama jama'an tsaron ƙasa da kuma tunawa da wasu jama'an tsaro 491 da suka mutu a fagen daga a shekarun 2019 da 2020. Da yake tsaye a inda taron jama'a suka yi yunkurin hana tabbatar da nasarar zaɓensa, Biden ya keɓe jama'ai 150 da suka ji rauni da wasu 5 da suka mutu bayan harin da aka kai a Capitol ya yaba musu. A jiya Asabar tsohon shugaban Africa Laurent Gbagbo ya kaddamar da sabuwar jam'iyya wadda a baya ya yanke hulɗa da waɗanda suke tafiyar da tsohuwar jam'iyyarsa yayin da yake fuskantar shari'ar laifukan yaƙi a kotun ƙasa da ƙasa. Gbagbo mai shekaru 76 da ya dawo gida a cikin watan Yuli a lokacin da kotu ta wanke shi ya sanar a 'yan watanni da suka shuɗe cewa zai kafa sabuwar jam'iyya domin kaucewa rikicin shari'a da tsohon abokinsa Afi Ngwesan. Amika Gbagbo zuwa kotu Hague ne a shekarar 2011 kana jam'iyyarsa ta Ivorian Popular Front Party ta dare gida biyu bayan shekaru uku, inda Ngwesan ke jagorantar bangare guda yayin da uwar gidansa Simon Gbagbo take taka muhimmiyar rawa a ɗaya bangaren. Masu shirya jam'iyyar sun ce sunan sabuwar jam'iyyar Gbagbo ce African People's Party Africost, kana aka takaita sunan da Faransanci da PPACI. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kakakin tsohon shugaban Amurka Bill Clinton ya ce shugaban zai kara akalla dare guda a asibitin kudancin jihar California inda yake murmurewa daga kamuwa da cuta. Shugaba Clinton na ci gaba da murmurewa sosai a cikin sama da sa'o'i 24, inji kakakin nashi Angel Urena yana faɗa a wata sanarwa. Uwar gidansa Hillary Clinton tana tare da mijin nata a asibitin kudancin birnin Los Angeles. Ta dai koma asibitin ne tare da 'yarta Chelsea Clinton da misalin karfe 8 na safiyar jiya Asabar. Da yammacin shekaran jiya Juma'a, shugaban kasa Joe Biden ya ce ya yi magana da Clinton, kanin tsohon shugaban kasar ya ba da sakonsa na ban girma. A ƙarshe, a jiya Asabar gwamnatin Venezuela ta ce za ta dakatar da tattaunawar da take yi da 'yan adawan ƙasar a matsayin martani ga miƙa wani aminin shugaba Nicolas Maduro na ƙud-da-ƙud zuwa ga Amurka wanda ake nemansa akan aikata laifin halatta kuɗin haram. George Rodriguez, wanda ke jagorantar tawagar gwamnati a tattaunawar da aka fara tun cikin watan Agusta, ya ce tawagarsa ba za ta je Mexico City ba saboda fara wani zagaye na tattaunawar, ko da yake ya daina cewa gwamnati ba za ta yi watsi da tattaunawar baki ɗaya ba. Sanarwar na zuwa ne sa'o'i bayan saka ɗan kasuwan nan Alex Saab a wani jirgin Amurka a ƙasar Cape Verde bayan bai yi nasara ba a fafatawar watanni 16 na ganin ba a miƙa shi zuwa Amurka ba domin fuskantar tuhumar halatta kudaden haram a birnin Miami.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Da shigowa zauren VOA. Muna tattaunawa akan Najeriya da kalubalen ƴan aware. Hajiya Zainab Ahmed Marshall, wacce aka fi sani da Bintal Hijaz, tana cikin bayani kafin lokaci ya mana halinsa. A yau za ta ci gaba. Zainab, gare ki.
Zan so sake magana akan abinda ɗan uwa na yi magana na cewa Najeriya ba za ta rabu. Za ta rabu idan ka duba ta bangaren musulunci. Gane, gida ne yan uba ya fadi ya mutu, akwai yanda ake raba gada. Ka gane? To mu wannan ma ba wani rabo bane. Ka gane, kowa ya san gidan uban shi, kowa ya koma. Kowa ya tafi gidan ubansa. Ka gane? In aka ka koma gidan in kadara ce dan arewa yake da ita a nan gurin. In ka ga wannan akwai abin da ake cewa ne sai mu zauna sai mu yi kiyas sai mu dan basu abin da muka ga zamu iya basu ragowar ya zama ganima tunda ba mun muka kawo suka wannan ba in ya murbe isa ya je garin shi ya gina katan gidan da zai gina a Kano ba wallahi ina ne maka tabbacin cewa ba dan arewa da ake sayarwa kasa ya gina gida na kanshi mu ko unguwa guda gare mu a Kano sunan ta sabuwar inugu dalili da ne we are wato saboda mu an tayar da mu da soyayya da waye to su tunda ba haka suke so ba mu mun fusan dan girma Allah gwamnatin Najeriya dan girma Allah ta raba mu da wa'annan guba dan mu guba ce a gurin mu wallahi saboda sun zama mu ƴaƴan mu guba za su kawo mana ƙwaya ƴaƴan mu na hauka ni uwa ce ina da ƴaƴa kuma ko ban haifa ba ina gani ƴaƴan wasu nawa saboda haka ni a guri na ba na kaunar alaka da inyamuri ban ki ba wallahi amma ayi nesa nesa wasan kura su bar mana kasan mu kun ba sa nan mu mun sai da zamu yi ayyana namu da suka zama ƴan kwaya mu tattaro kayan mu gyara musu amma in har suna cikin mu suna shigo da kwayan nan suna jan wasu su tafi da su kujin su koya mutum biyu har ba mun diga su da su koya mutum 100 ba arewa ba za ta gyaru ba mu yanzu ba Najeriya ce a gaban mu ba mu yanzu ƴaƴan mu ne a gaban mu yanzu yankin mu ne a gaban mu a bari a raba kasan nan a cikin ruwan sanyi ba tare da an kashe ko sauro ba iyakar magana ta ke
Jama'a assalamu alaikum. Na saurari abubuwan da waɗanda suka yi magana a ba aka kafin in zo suka yi magana kuma babban abin da zamu duba anan shine muna ma kaucewa me yake faruwa a Najeriya ba ma ganin irin wannan kungiyoyi ko irin wannan tashin hankali da faruwa sai zabe ya doso kuma idan dan arewa ne akan karagan mulkin zaben a lokacin da Obasanjo ya mulki ko Goodluck Jonathan ai waɗannan kungiyoyin duk sun kwanta ba mu ji su ba babu wanda ya ji waɗannan kungiyoyin saboda babu harkar zabe sun san cewa mutanen su ne akan gurin saboda haka ba za a tada balli ba amma yanzu da yake zabe ya karato an fito da magana sai an yi karba karba sai mulki ya koma guri kaza to mu tsaya ma mu duba kasashen da aka yi irin wannan kasashe biyu ne a duniya suka gwada karba karba din nan akwai kasar Switzerland a 1890 tsarin mulkin su ya yadda cewa ba karba karba ma ake yi ba a'a duk wanda yafi kowa dadewa a majalisar kasa a cikin gwamnati shi zai zama mataimakin shugaba idan shugaba na kai kuma da shugaba ya kauce shine zai hau shugabanci suna da lardoji su ma ko kuma jihohi amma ba a ma duba jihohin ana duba yawan dadewar da kai saboda koyaushe a samu kwararre akan karagan mulki sai kasa ta biyu ita ce Lebanon a tsarin mulkin su na 1926 aka tsara cewa shugaban Lebanon tilas ya fito daga jinsin kristoci na Maronite shi kuma prime minister tilas ya fito daga jinsin musulmi ɗan sunni sannan kakakin majalisa tilas ya fito daga jinsin musulmi ɗan shi'a kuma nawa ne yawan mutanen a lokacin idan aka auna musulmi na da kashi 61 cikin 100 su kuma kristoci na da kashi 33 cikin 100 kuma a musulmin za a ga cewa sunni suna da kashi 30.6 sai kuma ɗan shi'a suna da kashi 30.5 to shine aka yi wannan tsari misali a Lebanon amma tambayar da zan yi anan shine tunda aka yi wannan tunda aka kafa kasar Lebanon ta taba zama lafiya idan an yi wannan abin ne domin a zauna lafiya to ba irin yaƙe-yaƙen da ba a yi ba har yau muna ganin yaƙi in an gama wannan a fara wannan to zancen wai a tsaya a sa wani abu ma akan doka ko a tsarin mulki na cewa ayi karba karba bai aiki a ko ina ba tunda abin da ya kamata ayi shine wanda yafi cancanta yazo yayi shugaban kasa ko daga ina yake kamar yadda tsarin mulkin kasar Switzerland yayi za a dauka cewa ayi karba karba suka ce ayi amma idan ka dube shi zaka ga su kuma wani tsari ne na meritocracy wato wanda yafi dacewa shine zai yi shugaba a kasar su to kaga ko daga ina kake bai taso ba sannan abubuwan da suka yi ta faruwa a kasar nan kamar yadda malamai suka faɗa kafin karbi wannan abun magana abubuwa ne masu ban al'ajabi kuma mutanen nan da muke zaune da su ya kamata su yi karatun talatsi ga kansu kuma ina so in ga su waɗanda suka ce su Ibo ne na arewa to su rika zuwa gida so nawa suke zuwa gida su ne yaran nan nasu masu tada hakarkari bayanai kan cewa abubuwan nan fa da ake gaya musu ko abubuwan da aka gaya musu ba gaskiya ba ne don idan da ana irin wannan yanda mutane suka faɗa na cewa ko da take ɗaya na ƙasa ba ma mutumin arewa ba a'a ko da bai rabe ne ya je ƙasar Ibo ba za a bashi ƴancin ya sami murfa ko ma take ɗaya inda zai saka ko da tebur ne da zai yi sana'arsa ba to kaga waɗannan abubuwa til a duba su a yi adalci kuma rashin adalcin shugabanni da aka faɗa wannan shine abin da ya jefa Najeriya cikin halin da muke ciki kuma ya kamata yanzu duk abin da za mu yi mu tabbatar da cewa an samu adalan shugabanni a Najeriya waɗanda ba sa danne haƙƙin al'umma yanzu kuna zaune da mutane da an zaɓi mutum ya shiga majalisa ko ta jiha ce ko ta tarayya ko ta dattijai zaka ga ya fara canja motoci ya yi sabon aure mun ga ministoci ma wanda yake shekara dan 73 ya je ya baro budurwa ya shekara 18 yanzu me zai da wannan me yasa a ce wai kuma mutane suna kallon wannan abubuwan fa minista ne wannan sannan akwai sanatoci da yawa da suka yi irin wannan wanda inda a kasashen turai ne za a ce wannan mutum ya zama pedophile kila a daura masa wani abu ma a hannunsa da zai rika nuna duk inda ya shiga zai rika yin alama cewa ga wani fa mutum ya shigo ku janye yaran ku ku boye su saboda haka kasan nan shugabanni sai sun tashi tsaye sun bada shugabanci na gari kuma ayi shugabancin nan na ba sani ba sabo wannan gwamnati tunda ta shigo ta yi kokarin yin abubuwa amma saboda rashin cizawa ta zama magiyar lami sai ta ce za a yi abu yanzu kaga an kafa kwamiti an yi bincike na shi kansa wanda yake binciken masu cin hanci da rashawa magu ina wannan binciken ya shiga alƙali aka sa wanda aka yadda da shi a ƙasar nan ye wannan binciken mutane da yawa kai har daga cikin hukumar EFCC an zo an ba da shaida kan irin ta'annatin da magu ya rika kuntukawa a ƙasar nan amma har yau yana nan yana yawansa da rashin kunya ma kwanan baya kokari aka ba shi karin girma ya zama AIG a Najeriya wato daga babban spetan yan sanda sai shi kuma a cikin su ake daukar babban spetan yan sanda ana nufin kenan watakil da ya shiga an bar wannan ya wuce zai iya zama speto janar na yan sanda mutumin da aka san cewa abubuwan da aka binciko a wannan abun na wannan salami da yayi wannan bincike abubuwan na kazanta amma har yau an bar shi yana yawo saboda haka duk wanda ya shiga wani makami sai abin da ya ga dama a kasar nan ya san babu abin da za a yi masa ba hukunci baya aiki ba a hukunci kwana-kwanan nan aka cire ministoci guda biyu kuma an banda Najeriya ba inda za a cire minista wasu daga cikinsu an ce suna da kamfanoni 10-20 ayyukan ma'aikatun nan nasu su suke rarraba kansu kuma ba ma waɗannan ministocin da aka cire ba wannan su aka gani a bincika dukkan ministocin da suke Najeriya ɗaya-ɗaya ne ba su da irin wannan kashin a gindinsu saboda haka ya kamata shugaba Buhari ya tashi ya duba ya yi wannan bulala kuma waɗannan da suka tafi a dawo da su EFCC mai suke yi ba za su je su canko su ba a ga laifuffukan nan da suka yi amma yadda abubuwan da suka kwasa idan akwai wani hukunci da za a yi musu a sa su a kurkuku a sa su akwai hukumar nan ta NDDC ta Niger Delta muna ji muna gani aka zo ana bincike a kanta sun ci makudan kuɗi kuɗin da aka ba su idan aka haɗa dukkan jihohin arewa ba a ba su wannan kudin ba tunda aka fasu trillion 6 aka fasu tunda aka fasu idan ka hada lissafi na kudaden da aka bawa jihohin arewa ba su kai wannan kudin ba saboda haka kaga wannan mutum yazo wai har su ma yayi ma a gaban majalisa har yau ba a ƙara ta da magana ba to ka san da gangan muke a kasar nan gangan kawai ake ba gaskiya domin shi kansa minister na wannan Niger Delta din bai kamata a ce yana kan kujerarsa ba saboda ganin irin abubuwan da ya kuntuka ta annadin da ya kuntuka yana gwamna a Akwa Ibom state ya kamata a ce yana kurkuku a yanzu ba wai yana yawo kuma an ba shi mukamin minister ba haka an yi zarge-zarge wannan harkar tsaro din nan da ta taso su shugabannin nan na tsaro wato service chiefs din nan da aka cire an yi ta zargin cewa an ba su kuɗi shi kansa mai bayar shugaban kasa shawara kan harkokin tsaro ya fito ya ce tunda ake gwamnati a Najeriya babu gwamnatin da ta taba bawa a harkar tsaro irin wannan kuɗin kamar gwamnatin shugaba Buhari amma mutanen nan maimakon su je su yi wani abu da harkar tsaron nan kowa ya je yayi jami'a a garin su jami'a ce za ta yaki tsaro tsaro na tabarbarewa kuna can kuna gina jami'a saboda suna so su je su zama gwamnoni a jihohin su kuma gwamnatin nan na gani maimakon da aka cire su a ce a zo a bincike su kamar yadda aka binciki waɗancan na Goodluck Jonathan aka samu mankudan kuɗaɗe da daloli da sauransu a gidajen su waɗannan sai aka bar su kawai suka tafi aka ma ba su mukami wai sun zama jakadin Najeriya a wasu ƙasashe na waje saboda haka akwai rashin adalci a ƙasar nan wanda shi ya kamata a duba da farko shi yasa kaga su mutanen Ibo da mutanen Yarbawa kowa ke so sai ya samu shugabancin nan kuma neman shugabancin nan ne yasa aka samu Sunday Igboho kuma shi Nnamdi Kanu da irin su kuma suka fito suna ta ja in ja saboda sun ga a 1993 lokacin da Yarbawa suka yi ta wannan irin kurarin aka dauki shugabancin Najeriya nan cikin ruwan sanyi aka ba Obasanjo ya zo ya hau
muna godiya Nasiru Zahraddin kai bayanai masu ma'ana akwai waɗanda za mu ba su dama saboda suna da wani uzuri a gaban su kamar Nastura Ashir Sharif da Abdulaziz Suleiman da kuma Ali M. Ali bari mu fara da kai babban edita Ali M. Ali
to a gurguje ni bayani na game da wannan magana ce masu neman ballewa su kafa tasu kasar da masu ganin cewa ba a yi musu adalci ba a kasan tarayyar Najeriya shine in ka duba tarihi masu magana a baya kowa ya faɗi albarkacin bakin su musamman abin da ya shafi zamantakewa to in ka duba tarihin kasan nan shin yaya muka zo wannan gaba taya muka zo wannan gaba ya kasance akwai waɗanda suke ganin ba a yi musu adalci ba suka dage cewa lalle lalle su ko a musu adalci a ba su mulkin kasar nan ko kuma su balle to in kaga magana irin wannan sai ka bidda da sassala me ya kawo muka zo ga wannan gabar ala kulli halin ko menene a cikin masu magana da baya su magana adalci zamantakewa da iya kuma tafiyar da mulki aka ce iya zama da wannan ne yake sa a ce miji baba duk inda ka iya takin ka ka iya salon mulkin ka to kowa ma zai zo to kasa da take da jinsuna da dama irin Najeriya kuma ya kasance tun bayan da tuwa mulkin mallaka suka mika mulki ga mu akwai mutanen da suke wa'ansu jinsuna ganin cewa ba su isa ba ko ba su da kwarewa ta zunzurutun ilimin boko kuma ya kasance ana musu kallon hadarin kaji to zai kawo raini akwai mutanen da suke ganin cewa a saboda waɗansu ko ba su iya turanci ba ko kuma ba su da digirin ba su san yadda za su tafiyar da mulki ba wannan kuma in ka duba a tarihi wannan tatsuniya ce babu shi saboda haka a nan da wani lokaci sai dai in mun yi kokari mun gina sababbin yan kasa wanda za a tusa musu san kasa kuma an yi a baya bayan yakin basasa ina yin abin nan ne a dunkule bayan yakin basasa aka yi makarantu da dama wanda zai tusa cuɗanya kuma aka kawo abubuwan da za su gina kasa kamar maganar wannan horon kasa NYC dinnan da Federal Colleges na aka yi tituna a kasashe masu jinsuna da dama kamar China kamar Singapore karamar kasa kamar India kamar wanda ya yi bayani a baya da dama wanda suke da jinsuna da kuma addini barkatai abubuwan da shugabanni suka yi shine gina kasa to amma abin takeici a kasa irin tamu tun lokacin mulkin Turawa mun kasa gina sababbin yan Najeriya ala kulli halin kowa so yake ga hangin wani kowa so yake ga wani ya gaza to anan gabar zan ce abu ne da in ka kula ko waɗanda suka karɓi mulki daga hannun Turawa mulkin mallaka sun yi koke da wannan ba zan manta ba akwai ta hira da aka yi da premier Arewa Sardauna ya taɓa magana cewa akwai wani jinsi a ƙasar nan wanda ko inda ka kai shi inda ake aikin leburanci ka ba shi da dama nan da dan wani lokaci zai so ya mamaye kowa kuma in ya so ya mamaye kowa din nan ba magana adalci ba magana kara ba magana kunya ba gama magana kuma ya kamata Hausawa sukan ce akan bar halak dan kunya akwai mutanen da muka san busu san wannan ba to in kana so ka gina kasa dole ne sai ka samu mutanen da suka san shi ginin kasa ba abu ne na son zuciyarka ba abu ne na magana akwai kaida akwai dokoki duk lokacin da ka gujewa dokoki musulunci da muke tinkawo da shi da kuma addinin krista da ake su ne manyan addinan na kasa duk magana ce ta bin kaidoji in ka kauce daga kaida to za a samu matsala to in ka duba kafan nan ka tokanta da masu ikirarin su masa mabiya wani addini ne da kuma masu ikirarin cewa su suna ganin addini sun maida abun wasan yara
da waɗannan bayanai na Ali M Ali zamu dakata a yau sai makon gobe idan mai komi mai kowa ya kai mu zamu dora daga inda muka tsaya a madadin dukkan abokanan aiki daga sashen Hausa na muryar Amurka da wayanda ke nan tare da ni a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja sai kuma Suleiman Abo wanda ya daidaita sautin shiri ni Madina Dauda ke cewa mu kasance lafiya
to a gaida Madina wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa akan mita 102.5 ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da Rayo Binni
jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni shirin da ke haska fitila kan fadi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa
to a yau muna tare ne da wani malami mai tallasai da kati na waya to malam ko zaka gabatar mana da kanka
assalamu alaikum sunana Muhammad Surajo
to malam Muhammad Surajo kai mutumin wani gari ne
mutumin Sokoto ne
to a ina a Sokoto
Sokoto ina wanda sabon birnin local government
to sabon birnin local government to naga kaman kana sana'ar saida kati ne na waya ko to kaman tun daga can gida dama sana'ar da kake yi kenan ko sai da ka zo nan Abuja ka fara ta
gaskiya a gida ba na sana'ar saida kati anan ne nake saida kati
ka fara wannan sana'a kaman yau shekara nawa
gaskiya ina ganin akalla shekara ta kai shekara 11
shekara 11 kana wannan sana'a ta saida kati jarin naka na wannan sana'a ya kai nawa
gaskiya jari na ba wani jari bane ina farawa ne daga 10,000 zuwa 15 haka nan ba wani bangaren jari gare ni ba
to a rana kuma kana kaman cinikin naira nawa haka a rana
a rana ina iya cinikin 9,000-7,000
to wasu sai su ga cewa kaman menene ya saka dalilin da bai sa ka zauna a can sabon birni kai wannan sana'a ba ka baro can ka zo har nan Abuja kake wannan sana'a
to gaskiya ba wani dalili ne yasa ban tsaya a gida ne wannan sana'a ba ko ba gaskiya ba saboda can yanayin yanda ake samun kasuwanci a nan ya bambanta da can
to kaman menene bambancin abin da ya bambanta
bambancin ba wani bambanci bane ka gane yanzu zaka iya ka sai kaci a can zaka iya ka sai kacin naira 5,000 haka amma zaka iya sai ka kusan kai sati biyu baka sayar da shi ba amma nan in ka sai na 5,000 a wuni kana iya ka sai da shi
shine bambanci dalili da yake nan da yasa ka zo nan na fahimce ka kenan dai yanzu abin da kake samu a nan ba za ka in a can gida zaka yi ba zaka samu haka ba
ya ba zan samu haka ba
to birnin Abujan ka duba birni ne mai tsadar rayuwa in ka duba ta hanyar sufuri ko gidajen haya kaman a wani guri kake a wace anguwa kake zama a nan birnin Abuja
ina zama a wannan unguwar inda ka same ni yanzu anan
eh menene sunan anguwar
sunan wannan unguwar din Rai 11 MCDA
Rai 11 MCDA to kana haya ne ko kuma kana zama ne a gidan wani dan uwa
a ba na haya ina dai zama ne a wani shago na dan uwa na
kin na fahimce kake nan dai baka biyan kudin haya
ba na biyan
a shagon wani dan uwa kake zama
eh
kaman malam kana daukan kaman wani tsawon lokaci kamun ka kai ziyara gida
gaskiya wani lokaci zan yi sati 4 sati 5 har zuwa sati 6 zuwa sati ma 7 mun ban taba wata biya nan garin ba
baka taba wata biyu ba. To mallan yana da iyali haka?
Eh, yana da iyali.
Kamar matanka nawa?
Mata na biyu.
Ƴaƴa fa?
Ƴaƴa na biyar.
Kuma da wannan sana'ar kana iya daukan duk nauyin su?
Insha Allah, da wannan sana'ar nake daukan nauyin su.
Shirin namu kenan na yau, sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri, da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu huni lafiya.
To a gaida Mallam Sale. Shirin namu na yau, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abu da har hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku ne lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.